إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامدورا كان درسنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة المزمل جيه من كان كرشان آية تبقي بياني دا الله سبحانه وتعالى yayi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi yayi qiyamul layli da kuma irin sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zabi ya gudanar da qiyamul laylin sa akai. Mun yi bayani game da kima da daraja da falala da qiyamul layli yake da shi. An tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace salla tafi falala bayan sallan farilla. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sallar dare. Idan dare ya je sulusin karshe daya cikin ukun karshe na dare, Allah da kansa yakan kirayi bayi wanda yake da wata bukata da yake so a biya mishi ya tashi a biya mishi bukatar, wanda yake so ya roki abin da zai roka ya tashi ya roka a biya mishi, wanda yake neman gafara ya nemi gafaran a gafarta mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa qiyamul layli al'adar salihaini tun kafin wannan al'umma. Duk wani salihin bawa yakan siffanta da qiyamul layli. Annabi ya ce kusanci ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya riƙe qiyamul layli yakan samu kusanci matuƙa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan annabi ya ce kankara ce ga zunuban bayi. Idan mutum ya zama abocin qiyamul layli to yakan kankare mishi zunubansa sanadiyar qiyamul laylinsa. Sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce qiyamul layli yakan hana bawa afkawa cikin sabon Allah. To qiyam al'amarin qiyamul layli babban al'amari ne. Abinda yake wajibi akan mu shine siffanta da irin waɗannan sifofi na alkhairi, domin shi karatu ba shi da wata riba matuƙar, ba amfani da karatun da ayi ba. Muna roƙon Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. To za mu tashi a farkon aya ta 8. To sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki yace waskurisma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka, ma'ana kallazinci ambaton Allah domin neman kusanci a wajen Allah. Wa tabattal ilayhi tabtila, at-tabattul ma'anahu al-inqifa'u ila ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Ka yanki, ma'ana ka maida al'amarinka zuwa ga kadaita Allah da bauta. Ka rage ma kanka shagulgullar rayuwa, ka rage ma kanka dawainiyar rayuwa, ka rage ma kanka hada-hadar rayuwa. Wa tabattal ilayhi tabtila, ka mika wuya zuwa ga Allah wajen bauta ma Allah. Allah ya ce ka yawaita ambaton sunan Allah subhanahu wa ta'ala, ka yawaita ambaton Allah dare da rana, ka ambaci Allah. Wa tabattal ilayhi tabtila, sannan ka katsai al'amuranka, ka yanke, ka juya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ka rike ibada, ka rike ibada. Dan Adam, dalilin da yasa Allah ya halicce shi, dalilin da yasa Allah ya kera ka shine don ka bauta mishi. Wannan shine dalilin halittarka, wannan shine dalilin halittarka. Abu na farko asali, don me aka yi ka kai, shine don ka bauta ma Allah. Duk wani abu da ba wannan ba, ba don shi aka yi ka. Duk wani abu da ba wannan ba da zaka ribata, to ribar kafa ne, amma ba don shi Allah ya yi ka ba. Saboda ka Allah ya ce ka sadaukar zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ma'anan wa tabattal ilayhi tabtila, ka juyar da al'amuranka zuwa ga bautan Allah. Dalilin da yasa Allah ya yi ka shi ne don ka kadaita Allah da bauta. Wannan bautar ita ce dalilin halittar mu dukan. Yau ka samu kanka a Najeriya, a Niger ne, a Saudiya ne, a ko'ina ne a duniya, a ƙauyenku ne, a garinku ne, inda za a tambaye ka don me yasa ka samu kanka a bayan ƙasa, a cikin ƙasarku, a garinku, a anguwarku ko a ƙauyenku, amsar ita ce dalili shi ne don na bauta ma Allah. To kar ka yadda ka ɗauki wani program a rayuwa ya sha kan bautan Allah, domin shi abin da za ka sa a gaban ba don shi aka yi ka ba. Dalilin da ya sa aka yi ka shi ne don ka bauta ma Allah. Dukkan musulmi da ya yi imani da Allah da ranar alkiyama, mafi girman muhimmancin al'amari abunsa addini shi ne bautan Allah. Duk abin da zai taso, to ya taso bayan wannan. Wadda ya yi haka, wadda ya yi haka zai yi dariya, wadda ya yi sabanin haka zai yi kuka. Duk wadda ya gabatar da addini, ya gabatar da bautan Allah a kan komai zai yi dariya. Duk wadda ya gabatar da wani abu a kan addini, a kan bautan Allah zai yi kuka. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tafiya da Mu'az, ya goye shi a bayan jaki, ya ce mishi, ya Mu'az, atadari ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Ka san haƙƙin Allah akan bayi, ka san haƙƙin bayi akan Allah, wadda Allah ya ba su wannan haƙƙin? Mu'az ya ce Allah da manzonsa su ne mafi sani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, shine su bauta ma Allah kar su yi tarayya wa Allah da komai. Wannan shine mafi girman haƙƙi akan ka. Duk haƙƙin da ka sauke a rayuwarka, in baka sauke wannan ba, wanda ka sauke ba zai taimake ka ba. Duk haƙƙin da yake kanka a duniya ka sauke, in baka sauke wannan ba, wanda ka sauke ba zai taimake ka ba, ba zai saka farin ciki ba. Jama'a muna fahimta? Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadhkur isma rabbika, ka ci gaba da ambaton sunan Ubangijinka, ka ci gaba da ambaton Allah. Wa tabattal ilayhi tabtila, kuma ka juyar da al'amarinka duka wajen bauta ma Allah. Wannan umurni da Allah ya bayar ba yana nufin kar ku nemi abinci bane, ba yana nufin kar ku je bakin aiki bane, ba yana nufin kar ku yi noma ko kar ku yi kiwo bane. Abin da yake nufi, kar ku gabatar da noman da kiwon da zuwa ofis ko zuwa kasuwa akan addininku. Duk waɗancan Allah ya halatta su ne saboda su zama karfin gwiwa ga bawa don ya samu daman sauke wannan hakki mafi girma a kansa na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Allah ya halatta maka je ka nemi abinci a dukkan sashi da ya halatta maka, domin abinda za ka neman ya zama karfin gwiwa gare ka wajen tsayuwa da wannan mafi girman wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora a kanka na kadaita shi da bauta. Kuje ku yi kasuwanku, kuje ku yi harkan office dinku, kuje ku yi harkan office dinku. Masu sana'a su je su yi sana'arsu, masu noma su je su yi nomansu, masu kiwo su je su yi kiwonsu. Amma addini shine liman. Kar wani a cikin waɗannan ya zama liman, addini ya zama mamu za ta ɓaci. Ka je ka nemi abincinka, Allah bai hana ba. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi lokacin da Larabawa suka yi ta haramta waɗansu nau'uka na abinci, sutura da dai kayan more rayuwa, Allah ya ce kuskure ne. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, Allah ya ce ka tambaye su waye haramta, waye ce baki zinatallahi allati akhraja li ibadihi, awa ado kawa kayan kulliya da Allah ya halatta ma bayinsa, Allah ya ce waye hana, ka ce musu waye haramta, ka shiga gida mai kyau, Allah ya ce waye haramta, ka sayi motar ka mai kyau, Allah ya ce waye haramta, ka ci abincin ka mai kyau, Allah ya ce waye haramta, Allah ya ce ban haramta. Ka tambaye su qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi, wa ya haramta kayan ado da kawa wadda Allah ya halatta ma bayi, wa tayyibati min arrizqi, da dada dan abinci, Allah ya ce wa ya haramta, Allah ya ce ban hana ba. Qul huwa lil ladina amanu fil hayati dunya, Allah ya ce aina samar ma da wadannan kayan jin dadin ne, Allah ya ce don masu imani su mora. To amma dai tunda kafirai su ma sun yi dumu-dumu a ciki, khalisatan yawmal qiyama, Allah ya ce ku mu'minai zan keɓance ku da wannan dadin ranar alqiyama. Allah bai hana ba, ka nemi naka bai hana ba, ka yi amfani da damar ka bai hana ba, shi ne ma'anan wala tansa nasibaka minad dunya, kar ka manta da rabonka, ka sanka da walwalarka da Allah ya halatta maka a nan rayuwar duniya. Allah yake laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun, Allah yake laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun, Allah yake ba laifi akan waɗanda suka yi imani suke aikin ƙwarai, Allah ya ce ba laifi, ba su da laifi, fi ma ta'imu, cikin duk abin da suka ci ko suka sha, Allah ya ce ba laifi. Laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu, Allah ya ce babu laifi akan waɗanda suka yi imani kuma suna ayyukan ƙwarai kan abin da suka ci ko suka sha, Allah ya ce ba su yi laifi ba. Idza mattaqaw Allah, amma in sun tsare tsoron Allah, wa aman sun tsare imani, wa amilus salihati sun tsare aikin ƙwarai, Allah ce duk abinda suka ci ko suka sha ba laifi. Kenan kaga idan ba a tsare tsoron Allah da imani da ayyukan alkhairi ba, akwai rigima, akwai duk ni'imomin nan da ka gani, duk ni'imomin nan da ka gani, hatta ruwa da mutum ya sha, Annabi ya ce mai sanyi Allah zai tambaye shi ranar alkiyama, shi ne ma'anan summa la tus'aluna yawma idin anin na'im. Annabi ya ce farkon ni'ima da Allah ya ma mutum, abu na farko da in an tsaye da mutum abun hisabi, Allah zai tambaye shi shi ne ruwa da ya sha mai daɗi. To kaga in za a tambayi ruwa, malam Bello, ai za a tambayi AC, duk AC da kake shakar ka ɗauka akwai AC banza, wallahi da a ma tambaya akai. In za a tambayi ruwa, ka san ai za a tambayi kaji da kaji hadisi ne ingantacce thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im za a tambaye ku dukkan ni'imomin da Allah ya muku duddama da Allah ya ma bawa duddama da Allah ya bawa bawa a rayuwa za a tsayi da shi akan ni'imar Allah ya ce mishi na maka ni'ima kaza me kai da ni'imar sai kai bayani wani ni'imar da ita yake amfani wajen saba ma Allah wani da ni'imar yake amfani wajen saba ma Allah to Allah zai tambaye shi akan wannan ni'imar kasan da in an tambayi mutum ruwan sha me sanyi da ya sha ai an wuce kuma maganan kaji da lemo da sauran kayan jin dadin rayuwa za a tambaya za a tambaya lokacin da ka daga glasses din motan ka kana tafiya a cikin AC ka san wannan AC abin tambaya ne kar ka yadda kana tafiya a ce lokacin sallah yayi ka kika tsaya kai sallah ka tsaya kai sallah idan masallaci ne a bakin hanya a wani kauye ma wata kila baka taba zuwa ba so bayan kai sallan sai kaga dan wani asusu na fi sabilillahi wata kila suna so su gyara fankan masallacin ne in kana da naira 50 ko 100 ko 500 ka saka wata kila 500 din ba za ku saki haduwa da ita ba sai ranan alkiyama za a tambaya Allah ya ce laysa 'alal ladhina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma qa'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma taqaw wa amanu sannan suka tsare takawa suka tsare imani thumma taqaw wa ahsanu suka tsare takawa tsoron Allah suka sake tsare imani Allah ya ce to waɗannan duk abinda suka ci suka sha babu laifi ashe kaga in ba a tsare tsoron Allah ba akwai matsala misalin abincin duniya da muke ci malamin haya shine shi karancin Allah in zai maka alheri in zai maka falala duniya ta kasa yi maka a cikin ta domin shi Allah bai kyautan shekara 10 ko 20 duk dadin da zai baka dadin har abada ne to babu dadin da ake jin sa kuma a duniya har abada shi yasa ka lura in dai a duniya ne duk dadin da ya baka daka samu wannan dadin ya ba mu har nema don abin bai da kima Allah ya wuce ma kyautan da zaka mora shekara 100 karancin sa ta wuce wannan duk abin da zai baka ne ka more shi har abada shi yasa ya tanadar da aljanna wa bayin Allah amma in dai a duniya ne duk abin da ya baka kaji wai abun na dadi ne to da ka samu mai zagin sa ma ya bashi wannan abu saboda ya nuna maka abun ba kima ke da shi ba to misalin waɗannan ababa da Allah ya halarta mana a rayuwar duniya kamar wani abu ne kamar yadda muka ambata wanda zaka yi amfani da shi don ka samu karfin gwiwa wajen sauke wannan wajibi na kaita shi da bauta to idan ka mutu kuma sai ka je ka karbi sakamako duk abin da kake na addini a ranar alkiyama da ka karbi sakamakon sa to misalin shine man sugir kamar mutun ne ya je ya bude gona sai ya ɗebi laburori su je za su yi noma a gonan ko da su yi girbi ko da su yi aiki idan an samu mai karamci ai za ka samu yakan yi kunu ko masa ya aika musu gona to wannan masan da aka kai gona ko kunu shine ladan masu aiki ba shi bane sai an tashi a aiki su karbi ladan su to duk abin da kaga mutum ke jin dadi da shi a rayuwar duniya din mumini ne yana amfani da shi ne don ya samu karfin gwiwan da zai yi aikin in ya gama rayuwar duniyar ne zai karbi sakamakon sa amma ko a duniyan kuma wani ya kai ka gonan sa ka je kai aiki ya dauki masa ko kunu ko biredi ya kai ma gona ka je ka cinye biredin ka shanye kunun ka shin ka ci duk abin da ya baka kuma baka yi aikin ba akwai rigima ko babu amma in ka yi aikin wannan kuma shine ladan aikin ka to idan ka sha ruwa a duniya ka ki ka bi Allah ruwan sai ya dawo ma fitina in ka ci abinci kuma ka ki ka bi Allah abincin da ka cin sai ya dawo maka fitina to wannan ayan ba tana nufin kar mutum ya tashi ya nemi abinci bane ai ba zai yiwu addinin ma ya gudana in baka nemi abincin da zaka ci ba to Allah ya halatta mana waɗannan hanyoyi ne mu tashi shi yasa musulunci bayi da tsarin zaman banza kowa ya tashi nemi na kansa to amma abinda ake magana kar kuma neman wannan abun kuma ya sha gaban addini tunda kaga dama ai zaka nema ne malam Abdullahi don ka ci ka sha ka samu karfin gwiwa ka bauta ma Allah to kuma yanzu sai ka maida neman gaba da bautan Allah
kaga ai kai kon gaba kon baya tunda don ka karfafi kanka wajen bauta ma Allah kake nema ashe kenan kaga bautar Allah shine asali to yau kuma sai ka mai da neman abincin shine asali bautan Allah shine a baya kaga ai ka bata aiki abinda Allah bai so fifita duniya akan lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya Allah yake bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya Allah yake kuna fifita rayuwar duniya wallahi Allah yake kuna fifita rayuwar duniya akan lahira wal akhiratu khairun wa abqa Allah yake lahira kuma ita ce mafi alkhairi ita ce mafi tabbas Allah ce lahira ita ce tabbas duniya kai ma ka san ba tabbas bace inna haula'i yuhibbuna al-ajila Allah Allah yake inna haula'i yuhibbuna al-ajila Allah yake kaga waɗannan kafirai Allah yake suna fifita rayuwar duniya وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا الله تعالى ما سنيوا بي سمانتي دوات إني مي نوي أباينسو شيني أبين دي بيو باين متوى الله تعالى سمانتي دلاجر الله تعالى دامورسو رأيو الدنيا شيئتا من شاكرن تاوى منا ميمي تاوى دكان النباوان الله أي باوى الدباية سنا كوانا دحنير نمان أبينشي أما سبو دا سنقباتر دا الديني أكان سنا أرسو ko neman abincin sai ka ji in ma kana jin tarihin su kawai sai ka ji addini zalla kake ji ba wai ba su da sana'a bane wa ma arsalna qablaka min al-mursalin wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah ce ba mu aiki wani daga cikin manzannin mu kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa innakum la ya'kuluna at'ama fa ce dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kudi ashe kenan kaga dukkan annabawan Allah da manzannin Allah suna da harkar neman abincin su to amma shi neman abincin shine ke biyo bayan abinda Allah ya dora musu na kadaita shi da bauta yadda suka rungumi addini yadda suka tsaya akan addini in ana baka tarihin mutum ma ko tarihin wani annabi sai ka dauka tamkar bai da sana'a to shi bai fifita sana'ar akan addini bane wannan yasa ka ji rayuwarsa addini ya fito ta kota ina ko sabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah bayan Allah ya siffanta su da ambaton Allah da tsarkake Allah a masallatan Allah Allah yake rijalun waɗansu irin mazaje ne da suka tsaya akan wannan alkhairi sai kuma yace la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah saye da sayarwa bai taba dauki hankalin su daga addinin Allah ba la tulhihim tijaratun wala bai'un tijara saye da sayarwa fatauci Allah yake bai taba shagaltar da su daga ambaton Allah ba wa iqamis sala bai taba shagaltar da su daga tsida sallah ba kamar wani ne yace Allah to me yasa su suka zama haka yace ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar saboda suna tsoron haduwa da wani ini wanda idan duna da zukata sukan jujjuya a cikin wannan ini shine inin alkiyama Allah yake suna tsoron Allah waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda zaka samu sahabbai guda 10 ka karanta tarihin su sai kaga wani ma kamar kai kana ganin bai da sana'a to gashi Allah ya ce su ma suna tijara sayyidina usman babban dan kasuwa ne amma in ana karanta mai tarihin sai kaji addini zalla to ba wai ba sa neman kuɗi bane su ba su fifita neman kuɗin akan addinin su bane yau ne zaka samu mutum duk karatun da za a yi na neman duniya ya je yayi amma karatun addini ba shi da gwargwadon karatun dan primary. Inda za a tatsi karatun sa na addini, karatun bai kai karatun dan primary addini ba, amma duk wani lungu da sako na duniya ya riga ya shiga ya fita. Wannan kuskure shi, wancan hanyar da kake neman rayuwar duniya Allah ya halatta maka ne don ya taimake ka wajen tsayi da addini. Idan kaga yadda mutanen mu suke, suna ma kansu rashin adalci, suna ma kansu rashin adalci. Yau wannan alqur'anin ko na gidanku ne, ko na gidanku ne alqur'anin nan, a ce qur'anin gidanku ne, ka shekara 40 baka iya karanta alqur'ani ba, baka kyautata ba, balle maganar mahallicinka. Yau zaka samu mutum shekaransa 40, shekaransa 50, shekaransa 60 ba zai iya daukan qur'ani ya karanta daidai ba. Kuma ubangijin da ya halice shi, idan ƴaƴa kake so ƴaƴan Allah ya kera su ya baka, idan mahaifiyarka ce kake son mahaifiyarka, Allah ya maka mahaifiyarka duk abin da kake so Allah ya yi. Wannan maganar sa ne, kuma ya wajabtar da karatun alqur'ani da koyan karatun alqur'ani, shine utul ma uhiya ilayka min alkitab. Allah yace utul ma uhiya ilayka min alkitab, kayi tilawar abinda muka maka wahayin sa na alqur'ani, sai yace wa aqimi salata, kuma ka tsayi da sallah. Da wannan malamai suka ce tilawar alqur'ani daban, karanta alqur'ani a sallah daban, don da Allah yace utul ma uhiya ilayka min alkitab, kayi tilawar abinda muka maka wahayi na alqur'ani, sai kuma yace wa aqimi salata, ka tsayi da sallah. Ai a cikin sallan ma ana karanta alqur'ani, inda na sallan ya wadatar Allah bai ce kuma kai tilawa ba. To wani fa da shi da alqur'ani sai dai su hadu a sallan, shi da alqur'ani sai dai a sallan, amma ba shi da lokacin da zai dauki alqur'ani ya karanta. Wannan ganganci ne ma kai, wannan zalintan kai ne. Ka duba duk alqur'ani, in kai irin wannan abun sai ka ji Allah ya ce ka zalunci kanka, kanka ka zalunta. Dukkanmu nan da ka ganmu ba wanda Allah ba zai tsaye da shi ranar alkiyama ya ce ya karanta mishi alqur'ani ba. Yuqalu li sahibil qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Allah zai ce karanta alqur'ani, kayi tartilin sa, ka karanta shi da kyau, zamu baka matsayi a karshen duk ayar da ka tsaya. Allah zai ce ka karanta mishi qur'ani, yaji in baka iya ba me zaka karanta mishi. Ya ma koma ta'azziki, a ce wannan maganar sa ne, littafin sa ne, ya saukar da shi ne don kai da ni, a ce baka iya ba, amma duk jaridar duniya zaka iya dauka ka karanta ta. Ai ko ba komai akwai abin kunya, ko ba komai akwai abin kunya, a ce zaka iya daga jarida ka karanta amma ba zaka iya karanta alqur'ani ba. Kuma dalilin da yasa aka halice ka don alqur'ani da sunna, don ka kadaita Allah da bauta. Wannan kuskure ne, ganganci ne. Kowa ya tashi zai nemi ilimin addini, kowa ya tashi zai nemi ilimin addini, duk daren dadewa akwai ranar haduwa da Allah. To abin inda matsalar take, fifita rayuwar duniya akan lahira. Jama'a mun fahimta? To da Allah yake wa tabattal ilayhi tabtila, ka yanke kwata kwata ka koma zuwa ga Allah, ba ana nufin ka yanke ka daina sana'a ko zuwa office ko ka daina karatunka ko kuma ka daina neman hanyar abincinka, kawai ka zo ka riƙe Qur'ani kai ta karatu, babu sana'a. A'a, ba haka ake nufi ba. Ana nufin ka gabatar da komawa zuwa ga Allah akan kuma duk wani abu da za ka gabatar a rayuwar duniya. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya ce Rabbul Mashriqi wal Maghribi, shine ubangijin mahudar rana, shine ubangijin mafadar rana, shine ubangijin gabar, shine ubangijin yamma. La ilaha illa huwa, ba wani abin bauta da gaskiya sai shi. Fattakisu wakila, ka riki Allah a matsayin abin dogaro, ya zama shine wakilinka, shine mai tsare ka, shine mai tsara maka al'amuranka, shine gatanka, shine fattakisu wakila. Ka riki Allah ya zama shine gatanka. Mun karanta ayoyi da yawa irin waɗannan da kuma abin da suke dauke da shi, gashi nan a cikin alqur'ani, gatan mutum Allah. Idan mutum ya maka addu'a yace Allah ya zama gatanka, ya maka babban addu'a don ka samu gata. in ka samu Allah ka samu komai, in ka rasa Allah ka rasa komai. Kar wani abu ya yaudare ka a rayuwa, abin dogaron ka Allah, abin dogaron ka Allah, wannan shine aqidar musulunci. Makomar ka, fatar ka, kwadayin ka, tsammanin ka, abin dogaron ka, gatan ka ya zama ubangijinka. Idan mutum ya kuskure, idan mutum ya kuskure akan abin da ya shafi tauhidi kadai ta Allah da bauta, juyar da dukkan nau'in bauta zuwa ga Allah, zai samu mummunar matsala ran da zai hadu da Allah. Bayi mutane akwai haƙƙi da Allah ya ba su, kuma akwai dama a rayuwa da Allah ya ba su. Dukkan mu a tsakanin mu akwai haƙƙoƙi da Allah ya dora tsakanin mu. Matanka suna da haƙƙi akan ka, ƴaƴanka suna da haƙƙi akan ka, kai ma kana da haƙƙi akan matanka, kuma kana da haƙƙi akan ƴaƴanka. Maƙwabtanka suna da haƙƙi akan ka, kai ma kana da haƙƙi akan su. ƴan uwanka na jini suna da haƙƙi akan ka, kai ma kana da haƙƙi akan su. Duka rayuwar da muke yi muna da haƙƙoƙi a tsakanin mu da junan mu. Sannan kowa kuma akwai dama da Allah ya bashi. Wannan dama da Allah ya bamu, ya bamu izini mu gudanar da mu'amalar mu da taimakekeniya a tsakanin mu akan damar mu. Aljannu su ma haka akwai iya damar da Allah ya basu. Mala'iku akwai iya damar da Allah ya basu. Annabawa da manzanni akwai iya damar da Allah ya basu. Amma duka ba wanda ya samu dama a cikin haƙƙin Allah. Shi yasa in ya zo magana akan haƙƙinsa sai ya ce min dunillahi kawai, kuma bayan Allah. To in ya ce min dunillahi nan, kasan waɗansu zai su dinga fassara muku dodanni ko gumaka. A'a, min dunillahi har mala'iku sun shiga. Min dunillahi annaba, duka ba wanda yake da hurumin Allah. Min dunillahi duk wani abu da za a riƙe, kuma bayan Allah. Ko wane ne ko menene wannan abun ya shiga bautan wani Allah? Ko salihi ne ko gunki ne ko dodo ne? Ba wanda yake da hurumi na Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wanda Allah ya bashi dama ta allantata. Babu wanda Allah ya bashi dama na ya zama abin bauta, babu shi. Allah shi kadai ne abin bauta. La ilaha illa huwa fattakisu wakila. Ka riƙi Allah ya zama shi ne gatanka, shi ne abin dogaranka. Idan ka rasa wannan matsalar, ka je kasar kafa da waɗansu ababen bauta koma bayan Allah. Kar ka yadda a ce maka wai riƙe wani abu koma bayan Allah, za ka yi shirka ne in ka riƙe dodo ko in ka riƙe gunki. Kowa ka riƙe, in dai ba Allah ba ne, ka yi bautan gunki, ka yi bautan abin da ba zai amfane ka ba duniya da lahira. Idan salihin bawa ne ko annabi ne ko manzo ne ka riƙe, zai barranta daga abin da ka jingina mishi. Mun karanta yadda Allah zai tsaye da annabi Isa alaihi salatu wasalam, ya barranta da waɗanda suka riƙe shi da shi da mamansa ababen bauta biyu koma bayan Allah. Mun karanta mala'iku, Allah zai tambaye su, a antum adalaltum ibadi haula, ku ne kuka batar mun da bayina? Su ce subhanaka anta waliyuna, mu Allah ai kai ne ai gatan mu. Bal kanu ya abuduna aljin, aljanu suka bautawa. Jama'a muna tamaimaita wannan, in mutum ya samu matsala ya je ya rike wani abu koma bayan Allah, wallahi ya halaka ya tabi. In mutum ya rike wani abu koma bayan Allah ya halaka ya tabi. Akwai abin da ake nema a wajen mutum, akwai abin da zaka nema a gun annabinka ko manzonka, shine muka karanta a ƙarshen suratul jin, illa balagan minallahi wa risalati. Mutum yakan je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bani da abinci a taimake ni, annabi ya dauka ya bashi, ya dauki awaki da tumaki da raƙuma ya bashi, saboda suna karkashin abinda Allah ya bashi dama akai. Amma ba za ka tambaye shi abinda haƙƙin Allah bane, don bai da shi, bai da shi, kuma ba zai baka ba tunda ba huruminsa bane. Mutaƙaitu, mutaƙaitu, mutaƙaitu da yawan mu, da yawan mutanen mu, da yawan mutanen mu neman abin duniya ya sarƙafar da su da rike waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin mataimakan su, masu kawo musu ɗauki ko gudumawa waɗansu akan bukatunsu na rayuwar duniya. Duk inda kaga boka, duk inda kaga wani boka ko irin waɗannan harkoki na tsafe-tsafe, sun wuce iyaka ne. In kaga boka ana cewa zai je ma mutane aiki, malam bokan ya wuce iyaka ne. abinda yake cewa zai yi ba hurumin sa bane, ba ma hurumin mala'iku bane, ba ma hurumin mala'iku bane. Daga lokacin da ka sarkafa da shi ka rasa imani, ka rasa imani. Daga ran da ka sarkafa da shi ka rasa imani, in ka rasa imani kuma ka rasa komai, in ka rasa imani ka rasa komai. Yau yadda ƴan siyasar mu suka sarkafi irin waɗannan bokayen, kai ka rasa menene me da su samu a duniyar nan. Wannan da malamansa, wannan da malamansa, a je a yi tsafe-tsafe, a je a yi bunne-bunne, a je a yi ta waɗansu abubuwa, za ka ɓata kwanciyar kabarinka a kan kujerar da har ka sauka ba za a bar maka ihu ba. A kan kujerar da har ka sauka ba za a bar maka ihu ba. Wani sanadiyar kujerar, sanadiyar baƙin jininsa kenan a rayuwa, sanadiyar lalacewar al'amuransa kenan a rayuwa. Shi yasa idan aka zo maganar tauhidi, girmama Allah, kadaita Allah da bauta, ba ma Allah hakokinsa, sai ka ji ana shigo da Annabi Ibrahim. Babban limami ne a harkar tauhidi. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan, Annabi Ibrahim shugaba ne, shi kadai gayya ne, shi kadai al'umma ne, qanitan lillahi mai tsananin dogewa akan da'a ma Allah, hanifan wanda ya karkata zuwa ga tauhidi ya bauɗe ma shirka, walam yakum minal mushrikin, Allah ta bai zama daga cikin masu shirka. Shi Annabi Ibrahim kamar yadda muka ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam jiya, yadda yake kebanta a kokon Hira, haka Annabi Ibrahim ya taso. Ya taso a duniyar bautan gumaka, duk inda ya juya bautan gunki, wancan gidan da gunkinsu, wancan anguwan da gunkinsu, wancan garin da gunkinsu. Annabi Ibrahim sai ya zama yana tunani game da waɗannan. Duk abin da ya daga ya bashi matsayi na abin bauta, idan ya sa abin a cikin ma'aunin, sai ya ga abin bai kamata a ce ya cancanta a bauta mishi ba. Allah ce walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu Allah ya ce walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu, hakika mun ba mu Annabi Ibrahim shiriyarsa tuntuntuni, wa kunna bihi alimin. Allah ya ce saboda muna da cikakken ilimi game da Annabi Ibrahim, shi tunkan a bashi annabta, tunkan a bashi manzanci, tunkan ya zama manzo, fir Annabi Ibrahim ya yarda da bautan wani Allah. Idan ya zo ya kalli gunki, ya ga abin da ake ma gunki, ya ga ababen da ake nema a wajen gunki, sai ya kalli kansa, sai ya ga to yaya za a yi wannan a ce shi ne ke gudanar da rayuwata. Annabi Ibrahim ya kama wannan, idan ya kama wannan a matsayin abin bauta, in ya auna sai ya ga wannan bai dace a bauta mishi ba, sai ya saki, sai ya kama wannan, in ya rike wannan shi ma ya auna shi, sai ya ga bai dace a bauta mishi ba, shi ma sai ya saki shi. Ina jin suratul an'am ne. Allah ya ce falamma janna alaihi al-lailu, lokacin da dare ya rufe annabi Ibrahim ra'a kaukaban sai yaga wani tauraro mai haske a sama qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na falamma afala lokacin da gari ya waye annabi Ibrahim ya daga kai sai bai ga tauraro ba qala sai ce la uhibbul afilin bani so bazan rike duk abin da yake gushewa ba duk abin da za a wayi gari wata rana bayi nan ba abin dogaro bane ba abin dogaro bane duk abin da za a rike wata ran za a wayi gari bayi nan ba abin dogaro bane domin duk ran da bayi nan ai baka da gata shi yasa Allah ya ce watawakkal alal hayy alladhi la yamut watawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa shine Allah to abin dogaro kenan tunda shi baya mutuwa kana rayi gatanka ne in ka mutu ma gatanka ne tunda shi baya mutuwa sai yace la uhibbul afilin bani son abinda zai zam yana daga cikin masu gushewa in za a wayi gari bayi nan annabi Ibrahim yace to duk ran da bayi nan zan shiga matsala falamma ra'a al-qamara bazigan da dare yayi sai ya sake ganin wata kololo gata nan a sama qala sai yace hadha rabbi to wannan shine ubangiji na a lokacin fa ba wahayi amma da yake hankalin lafiyayye ne yakan auna falamma ra'al qamara bazigan lokacin da ya ga rana wata ta fito a sama kololo qala hadha rabbi sai yace to wannan watan shine ubangiji na falamma afala da gari ya waye ya daga kai sai bai ga wata ba qala sai yace la illam yahdini rabbi yace ni fa ubangiji na wanda ya kera ni ya halicce ni wanda yake gudanar da rayuwa na in fa bai shiryar da ni na gane shi na bauta mishi ba la akunanna minal qawmi zalim zanzan daga cikin batattu kaga ai bai yadda wata abin bauta bace to wannan duk wannan tawakkalin duk wannan tawakkalin arma wani yakan dauka ya ba wa mai gidansa na siyasa kasan akwai da yake to mai gidansa na siyasa lailatul qadari kariya ne lailatul qadari lailatul qadari fa kasafin Allah ne akwai wani wadda yake kasafi irin na lailatul qadari shi ma mai gidankan yana bukatar kasafi a daren lailatul qadari wuce gona da iri ne falamma ra'a shamsa bazigatan lokacin da ya ga rana ta fito kololo da rana yayi qala sai yace hadha rabbi wannan shine ubangiji na hadha akbar wannan shine mafi girma yafi tauraro girma yafi wata girma to yanzu kan na samu abin bauta falamma afalat da dare yayi ya nemi wata shi ma ya rasa qala ya qaum sai yace ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikun duk abin da kuke bauta wa shirka ma Allah ne na barranta da shi inni wajjahtu wajhiya lillazi khalaqa as-samawati wal ardi na fiskantar da fiskata na rike wanda yayi sama da kasa ko ma waye sama da kasa yace ni na rike shi lillazi fatara as-samawati wal ardi na juyar da fiskata na sallama ma wanda ya kagi halittar samai da kasai wa ma ana min al-mushrikin bazan mai tarayya ba ya rike gaskiya ko bai rike ba ya rike to duk waɗannan ababa da ake ambato suna da kaza suna da kaza suna da kaza ka je ka sa su a cikin ma'auni ka auna ba su dace ba wata ran annabi Ibrahim din ya taba samun babansa da mutanansa dottawa an dan hadu haka yanzu ya same su yace musu ina da tambaya ka san akwai tambayar da za ka yi kai kanka don ka kari wadda za ka tambayar da ilimi akwai tambayar da za a amsa nan kuma don a kari wadda ba shi ya yi tambayar ba jama'a mun fahimta daga cikin magabatanmu ina jin ko al-imamu Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a da shi da wani abokinsa sunansa ya kwanta mini suna tafiya sai suka ga wani dottijo na alwala amma bai iya alwalan ba da suka wuce suka ce bai kamata mu bar dattijon nan ba ya kamata mu gyara mishi to amma ta yaya za mu gyara mishi matsalar shi ne tun kan a haife mu yana alwala duk lokacin da zaka ma mutum wa'azi ka dinga kawo wa'annan implications din kar ka dauka ba komai bane shi yasa ɗaya daga cikin illar da malami zai yi shi ne ya ga ba daidai ba cikin waɗanda suke tare da shi bai gyara ba don gobe ko jibi shi wannan zai ga ai wannan abun yana yi tun lokacin malam wani me yasa bai kira mishi ba to ka hada shi da kikin inda a kira sallah hannu ake sawa a kunne a toshe a kira sallah haka iyayen mu suka yi muladin sai yazo ya dafa cikin masallaci ya kira sallah shi malamin da shine liman din har ya mutu ba zai nuna mishi ba haka ake yi ba ba dafa masallaci ake kira sallah kuskure ne in an ga gyara a gyara domin ka ba in an mai gyaran zai ce ai muna tare da malam lokaci ka zabe gyara mini ba to sai suka dawo sai suka same shi suka ce mishi barka da warhaka suka gaita bayan sun mai sallama suka ce baba wannan abokina ne mun yi sabani ne da shi akan alwala nayi alwala ta yace ba daidai bane shi yayi alwala ni nace ba daidai bane tunda mun san a wannan harkar alwalan ka girme mu ka sha gaban mu bari mu yi alwalan nan kai mana hukunci sai ce ku yi to al-Imam Ahmad kuma al-Imam Ahmad ya felle alwala ta sunna baba yana kiri bai abokin san ne sunan sai banta shi ma ya felle alwala tsab sai ce musu ku tashi ku tafi kun koya mun alwala to sai zai samu babansa da dattawa ana zaune wata da alaihim naba'a ibrahim Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karanta ma al'umman ka labarin annabi ibrahim lokacin da yazo ya samu babansa da mutanansa sai yace baba nazo in yi tambaya a taimaka mini da amsa is qala li abihi lokacin da yace babansa wa kaumihi da mutanansa mata abudun baba ni ne kuke bautawa ni qalu na'budu asnaman suka ce muna bautawa gumaka ne sharba kuma sai suka ce fa nazallu laha akifin kuma ba daga kafa ba mu kwali ba ba dukin sai ba su ko fa nazallu laha akifin za mu lazimce su muna masu bautar su sai ce musu qala sai ce musu hal yasma'unakum istad'un baba ni in kun kira su kun roke su wata bukata kuna ganin biyan bukata aw yanfa'unakum aw yadurrun shin suna amfanar da ku wani abu ko kuma suna cutar da ku wanda yake bautan akwai wani ukuba da suke mishi qalu suka ce bal ba ko dan ba ma ganin wani amfani ba ma ganin wani cutuwa idan ba mu bauta musu ba ba wata matsala wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun kawai dai mun samu iyayen mu ne mun ma suna gargajiya kenan amsan da suka bari kenan amma dai sun ce ba za su bari ba qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun suka ce haka muka samu iyayen mu suna yi sai ya ce musu qala afara'aytum ma kuntum ta'budun yace ku bar labari kun ga waɗannan ababa da kuka kasance kuna bauta musu da ku da iyayenku da kakanninku na tuntuntuni fa innahum aduwwun li ni duka waɗannan gumaka makiyana ne illa rabbal alamin wadda na rike Allah ubangijin talibai shi kadai ne fa duk wani abu ba shi ba wallahi dodorido ne duk wani abu wallahi ba shi ba dodorido ne inda musulmai sun rike wannan aqida da sun sha kwana da sun sha kwana yau ne za a ce maka ai wani yana bada maganin farin jini a lokacin fa da yake bada maganin farin jinin kuma yana da yarsa shi ma bazawara a gida jizo da koki ke nan haba ana gafata malam idan kana bada maganin farin jini bai kamata a sako yarka ba bai kamata yarka ta yi zawarci ba kuma bai kamata kana bada maganin farin jini yarka ta auri wannan mijin ba, ai da sai a duba wani original. Wanki hannu taba kawai sai ya zo ya aure ta. Kuma kai yana da maganin farin jini ya aure wannan matar. Duk irin waɗannan abubuwa ne kawai lissafi ne da ba amsa, lissafi ne da babu amsa a cikinsa. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, yace Allah ubangijin talikai shine rike, shi kuma Allah ba abin da bayi da shi, duk abin da ke kasa da sama yana hannun Allah ne. Idan Allah na son ka, annabi yace, sai ya ce wa mala'ika Jibril ina son wane, kai ma ka so shi. Idan mala'ika Jibril ya fara son ka, sai ya ce ka sanar ma mala'iku duka su so shi, duka mala'iku sai su fara son ka, sai a saukar maka da soyayyan a bayan ka. Ai farin jini ya kai. Illa rabbal alamin, sai sai musu allazi khalaqani fa huwa yahdin, shi ya halitte ni shi zai shiryar da ni. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, shi yake ciyar da ni, shi yake shayar da ni. Wa idha maridtu fa huwa yashfin, in bani da lafiya shi zai warkar da ni. Wallazi yumituni thumma yuhyini, shi zai kashe ni shi zai rayar da ni. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, kuma shi nake kwadayi ya gafarta mun laifuffukana a ranan sakamako, ranan alkiyama. Kaga annabi Ibrahim ya jero duk waɗannan abubuwan hurumin Allah ne, ba ni hannu akai. To in waɗannan ababa duka a hannun Allah suke, shine mai shiryarwa, shine mai nuna maka abin da yake daidai da abin da ba daidai ba a duniya da lahira. Shine mai tiyarwa, shine mai shayarwa. In ba lafiya shike ba da lafiya, in an yi laifi shike ba shike gafara. To me ya saura a hannun wani? Babu. Shi yasa wannan tsari na annabi Ibrahim har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce mishi thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifa. Thumma auhayna ilayka, Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ittabi millata ibrahim hanifa, ka bi hanyar annabi Ibrahim mai karkata zuwa ga tauhidi kuma yake barin shirka. Wama huwa min wama kana min al-mushrikin, baya daga cikin masu shirka. Mu ma al-ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ya kulli sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanifa. To duk lokacin da kaje wai wani kun yi sabani sai ce daga yau ba ruwana da kai, to sai me? To sai me? Shi Allah ne? Ayi zumunci, ayi zumunci, ayi mutunci, ayi mutunci, ɗan uwantaka na addini ayi, amma dan ya ce ba ruwansa da kai kuma sai me? Sai me ya faru? Ba abin da zai faru wannan. Lafiya ba ta hannunsa, ranka baya hannunsa, arzikinka baya hannunsa, gudanar da rayuwanka da tsara rayuwanka baya hannunsa. Jama'a mun fahimta? To idan ka riƙe Allah haka, ka ribata kuma ka rabauta. Lokacin da ka juyar da wannan zuwa ga wanin Allah, to ka taɓe ka yi asara. Allah ya ce rabbul mashriqi wal magharibi, Allah shi ne ubangijin makudan rana, Allah shi ne ubangijin mafaɗar rana da abin da ke tsakaninsu baki ɗaya. Duk lokacin da ka ji an ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, abin da ke ƙasai na ga Allah, abin da ke sama na ga Allah, yana isar maka da sako ne. Duk abin da ka gani a bayan ƙasa Allah ya ce nawa ne, duk abin da ka ji labarinsa a sammai Allah ya ce nawa ne. Ma'ana in za ka nema, ka nemi abin a wajen Allah. Banda Allah ba mai bada wannan, ba mai iya wannan falalan in ba Allah ba. Mana gila ka kalli yadda Ubangiji ya tsara abubuwa da yadda abubuwan suke gudana. Kai in ka ga yadda rayuwa take gudana, wallahi ka san ba a hannun wani take ba, a hannun Allah take. Allah ya fatake su wakila,
to Allah ya samu daji sai mu kwana nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.